الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammacin Laraba wanda ya dace da 4 ga watan 4 Rabiu Tsani a wannan shekara ta 1421 bayan hijirar Manzon sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 5 kenan ko 5 ga watan 7 Julai a wannan shekara ta 2000 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafin Mu'amdatul Ahkam, kuma wannan shine darasi na 12. Zamu tafi kan babun imamati. Wannan shi ne darasi na 13. Za mu tashi kan babul imamati, babin da yake magana dangane da al-imama, wato limanci. Menene ladubba na liman? Menene ladubba na mabiyin liman? Wani hukunci ke tattare da kowane tsaya tsakanin liman da mamudinsa? Abinda za mu karanta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abinda za su ja hankalinmu a kai kenan. الحديث الثاني والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ ونحن حديث نسبين نبيش كنجير الحديث ونحن نتعطي نفرقكم وشكم ونبابي an karɓo hadisi daga Abu Huraira, Allah shi kare da gare shi, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace: amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, shin wanda ke dago kansa kafin limin ya dago baya jin tsoron an yuhawwil Allah ra'sahu ra'sa himar, ubangiji ya juyar da kansa ya zama kan jaki, aw yaj'al Allah suratahu surata himar, ko Allah ya canja suratsa, yanayin jikinsa ya zanto yanayin jiki irin na jaki. Wato wannan hadisi a cikinsa akwai firgici kwarai da gaske, akwai razana zuwa cewa mutumin da ke dago kai kafin liman ya dago, wala Allah daga sujada ko daga ruku'i, lallai ana ji masa tsoron Ubangiji ta'ala ya juyar da kansa cewa ya zama kan jaki, ko ya jirkita surarsa ya zama sura irin ta jaki, sifar jaki. Allah tsare mu. Tun malamai na da maganganu guda biyu kan wannan. Waɗansu suka ce abinda wannan hadisi ke nuna wa narko ne, wa'idi ne, tsoro ta suwa ne, firgi ta suwa ne, cewa fa idan Ubangiji ta'ala ya ga dama munin aikin da mutum yake yi na dago kai kafin liman ya dago, muninsa ya kai Ubangiji ya mayar da kan mutum ya zama na jaki, ko siffar jikinsa ta zanto siffar jaki. Amma bai yi hakan ba don faɗin rahamarsa da baiwa ɗan adam dama na ya tuba, amma munin abin ya kai da Ubangiji ya so sai ya hakan da shi. Kun gane ku? Magana ta farko kenan. Magana ta biyu, waɗanda suke fassara hadisin da cewa abinda wannan ke nufi ba wai jirkita halittar mutum ba ta fuskar canja masa kai irin na jaki ko sura irin ta jaki, hadisin ba wai abinda hadisin ke nufi wato jahilci, saboda a cikin tattare da siffofin jaki akwai siffa ta balada, wato a nauyin fahimtar abu, rashin fahimta da wuri, jahilci, dolanci, wauta. Ma'ana kamar Ubangiji ta'ala yana izina ne da wannan hadisi manzon Allah ya faɗa cewa mutanen da suke dago kai kafin liman ya dago, aikin nan da suke aiki ne na wauta, aiki ne na dabbanci, aiki ne na rashin kyautatawa. Ina fata an fahimta. To, ko ta wanda dai aka ɗauki hadisin dai, wato dai bayan wato hadisin na nuna munin aiwatar da haka cikin sallah. Ana son yana daga cikin ladubba na mamu, idan an ce ladabi ba lallai bane abin ya zanto mustahabi, tilas ne nan, yana cikin abin da aka dole ne mamu yayi, kare dago kansa sai in liman ya dago, kare kai kansa sai in liman kuma ya kai, kare aiwatar da wani rukuni daga cikin rukunan sallah ba tare da liman ya riga shi ba. Ina fatan kun fahimta. Amma dai a dauki hadisin a ma'anarsa ta farko shine yafi, dan an dauke shi a zahirinsa kenan ba tare da an ba shi ma'ana ta majazi ba. حديثنا جبا حديثنا وتوينشن 72 كنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وانا حديثي أنكر بودة أبو هريرة الله شكالي الدعا قريش دقا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي إنما جعل الإمام سنده كتاي أما يد الإمام يزم الإيمان ليؤتم به دمتا نسي كويدش وتوكينا ba dan mutane su riga shi ba shi ya koyi da su a sai dan ya riga su yi su su koyi da su sannan kuma ba dan mutane su rika rige tsakanin su da shi ba suna yi tare a dole dai su yi koyi da shi sai in yayi sannan za su yi shine innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi sanade kadai amma yadda liman a matsayin jagora cikin sallah dan mutane su yi koyi da shi kaga kenan ba daidai bane baka aikata wani aiki cikin sallah tare da liman kana yi yana yi lokaci guda ba daidai bane kuma ka riga shi dole sai dai ayi kenan sai dai shi ya fara yi sannan kai sai manzo Allah ya fassara abin da yake nufi fa la takhtalifu alayhi dan haka kar ku saba ma liman fa idza kabbara fa kabbiru idan liman yayi kabbara to sai ku yi kabbara wa idza raka'a farka'u idan liman yayi ruku'i to sai ku yi ruku'i wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamd idan liman yace sami'a Allahu liman hamida to ku kuma ku ce rabbana lakal hamd wa idza sajada fasjudu idan liman yayi sujuda to kuma sai ku yi sujada wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'un idan liman yayi salla a zaune kuma gaba ɗaya sai ku yi sallah a zaune. Ina fatan muna bin jumlolin hadisi. Wato kaga wannan shi ke nuna cewa liman shi ne shugaba cikin sallah kenan. Wanda ba liman ba duk matsayinsa sunansa mamu. Babu yanda za a yi tarayya da liman sai dai zanto bayan liman wajen aiwatar da waɗannan ayyuka da manzon Allah ya ambata. Fala tastalifu alaihi kada ku saba ma liman. Abin nufi kar ku saba masa ta hanyar rashin mutaba'a so ake ku yi masa mutaba'a shine biyayya kar ku saba masa ta hanyar riga shi kar ku saba masa ta hanyar yi tare da shi sai manzon Allah ya fassara abin da ke dake fa iza kabbara fa kabbiru wa iza raka'a farka'u wa iza qala sami Allahu liman hamida fa qul rabbana wa lakal hamdu wa rabbana lakal hamdu ila akhir al hadith ma'ana idan yayi kabbara sai ku kabbara kaga iza kabbara fa kabbiru fadin nan ita take kira fa'u taqib ma'ana za ku yi ne bayan shi yayi kuma idan yayi din ba sai kuma kun bar wani lokaci mai tsawo ba yana yi sai ku yi fa'u taqib domin a taqib din kenan yana yi kun tabbatar yayi sai kuma ku kume sai ku yi yana yin sujada kun tabbatar yayi sujada ku kuma sai ku yi sujada kar ku tsaya sai kuna ta wani karatu cewa ka fara wata sura sai ka karata liman kuma yana can cikin sujada tuni yana ta tasbihi ga kuma kana tsaye kana ƙara sakar su a ga fa'u taqib wanda take fa'idantar da yayi abu sai kai ina fatan kun fahimta to amma karkashin fadin sa cewa idza kodaki kafin nan fala takhtalifu alayhi kar ku saba masa wadansu daga cikin malamai sun kafa hujja da wannan gaba cikin hadisin bisa cewa baya halatta mai farilla ya ce zai bi mai nafila saboda mai niyyar su ta sha bamban idan har mai farilla ya bi mai nafila kaga niyyar liman din ta sha bamban da niyyar wa mamu to kaga ya saba wa mamu kenan annabi kuma ya ce fala takhtalifu alayhi sai suka kafa hujja da wannan gaba cikin hadisin bisa cewa ba za a mai farilla wato ba zai bi mai nafila ya yi masa limanci ba ina fata an fahimta to amma an sallama musu malamai ba su sallama musu ba suka ce kalmar fala takhtalifu alaihi din nan tana magana kada ku saba masa cikin ayyuka na zahiri ba kada ku saba masa cikin batini ba ita niyya aiki ne na batini ba na zahiri ba ko ba haka ba
amma ayyukan da suka bunci kabbara da ruku'i da sujada da dagowa daga sujada duk ayyuka ne mai na batini. To anan gurin anan zahiri, to anan gurin ayyukan zahiri ne ake da ikon ba za a saba wa liman ba, amma aikin batini baka da tabbas. Yanzu misali idan suka ce to ai idan kai kai sallar farilla shi yana nafila ka saba masa, to kadara duka farilla kuke kai da shi, idan aka ce karka saba masa, yanzu kana da tabbas din cewa ya riga kai niyya sannan kai kai? Kuna fahimta da kyau? An zo za a yi sallar maghrib tsakaninku da liman, da liman da mamun kowa zai mai dan inna mal a'malu binniyat wa inna li kulli imrin ma nawa, shikenan kuma dole ne a yi wa liman mutaba'a dan inna ma ju'ila imamu li yutamma bihi. Idan muka dauki wannan li yutamma bihi hatta fil bawatin, an gane ko cikin ayyuka na batini, yanzu muna da tabbas din mu da liman wa riga wani niyya? Baka da wannan tabbacin cewa kila liman ya riga ka, kila kai ne ka riga shi. Ina ba don gumbayta dan niyya wani abu ne a koyi, baka da sanin ne liman ya kulla kafin ka kulla. Ina ba don gumbayta kila wani wanda ke bin wata mazhaba daga cikin mazhabun fiqh zai iya cewa to ai akwai malamai cikin malaman fiqh da suke cewa ita kanta niyya sharadin ta shine ayi muqaranan ta takbirta ila wa shurutun niyyati wa shartun niyyati muqaranatuha bi takbirati al-ihram, tunda ko ana yin muqaranan ta bi takbirati al-ihram, to ai ina da tabbas din cewa liman ya riga ne takbirati al-ihram sannan ni nayi, to lalle ya riga ne niyya kenan. Sai mu ce wannan zance na cewa sharadin niyya ayi muqaranan ta bi takbirati al-ihram dole ne ai haka, wannan ba zance ne mai karfi ba, zance ne wanda yake marjuhi. Ina fata an fahimta, dan ba wanda yake da sanin yaushe yake riga zan riga wani kullun niyya ko wani zai riga ne ko da kuna sahu daya, domin niyya aiki ne na zuci ba harshe ke yin sa ba. Daga lokacin da ka taso daga kofar gidanka ka tafi masallaci, duk wanda ya tambaye ka hanya ina zaka, zaka ce me? Masallaci. Kai ne sallah, wace irin sallah? Ta magariba. Kai dai ko da liman, ashe duk ka zama niyya tun a hanya. Yanzu idan ka zo me rage kai? Kabbaran harama. Ina ba ta an fahimta, ka riga ka gama niyya, ta iyawa kuma ka zo nan gurin sauraron karatu ko ta harkar ka ta kawo ka bayan la'asar ba da niyyar sallah ka zo ba, kaga a lokacin har lokacin da ka zo nan baka niyyar sallah ba, har ana za a tayar da za a ayin kiran sallah duk kila ba da niyyar sallah kake ba, kana dai gurin zaka tafi, kana shirin zaka tafi kafin ka buga mashin ɗinka ko ka tsaya kana jiran mota kafin ka tafi, sai ka ji kawai ana iqama. Daga lokacin sai kaga cewa to zai na tafi gida ma ba zan samu sallah ba, sai ka juyo. Daga lokacin da ka juyo ka garzo ka tawo masallaci, a lokacin ina zaka? Kaga lokacin kai mai ka kullo niyyar ka kenan, dan da baka da niyyar kai sallah anan zaka tafi wuri. Ina fatan kuna fahimta abinda da nake so in ce in kai gare shi shine yiwuwar kullu niyya a zuciya ba ni da tabbas din na riga liman ko liman ya riga ni. Dan haka idan muka dauki hadisin fala takhtalifu alaihi cikin dukkanin al'amura, to babu wanda zai iya ba da tabbacin cewa bai sabawa liman din nan ba, kai shi ko annabi ya ce fala takhtalifu alaihi. Ina fatan kun fahimci wannan. Wannan na farko kenan. Na biyu kuma ga hadisi cikin Bukhari, Mu'adh ibn Jabal ya kasance na mutane sallar farilla yana sallar isha'i tare da annabi a masallacin annabi, kuma ya koma ungo su je sallar nan sallar wannan isha'i din yana musulmanci, kaga ta biyun da yaje nafila yi dan ya riga ya tafarla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da yaje nafila yake su kun suna me suna farilla, kuma duk da haka su bi shi akan haka. Na biyu ga hadisi cikin Abu Dawud, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗaya daga cikin sufofi na salatul khawf yayi sallah raka'a biyu tare da mamu, akai sallama suka tafi, sannan rabin suka zo kuma ya sake musulmancin wannan sallar. Lokacin da annabi ke sake maimaitawa shi me ke yi? Nafila yake, su kome suke yi farilla. Gashi kuma annabi ya aikata haka da kansa, can ga sahabi ya aikata haka da kansa, kuma da sanin annabi annabi bai ce abinda sahabin nan ya kuskure bane ba, dan haka da kenan ya halatta mai farilla ya bi mai nafila, kuma ya halatta mai nafila ya bi mai farilla. Kuma abin mamaki shine malaman da suke da fatawar cewa mai farilla ba zai bi mai nafila ba, sun yadda kuma mai nafila yana iya bin mai farilla. Duk da haka a lokacin nan idan limamin ka farilla yake kai kana nafila baka saba masa ba, duk da haka fala takhtalifu alaihi, sai a ce shi ma ya yi aiki a nan wurin kenan. shine abinda Al-Qadi Abubakar ibn Al-Arabi Al-Maliki ya faɗa, wanda ke ɗaya daga cikin malaman mazhabar Malikiya ne, yace amma idan muka dauki wannan, yace to zamu sha wahala, domin har mai nafilan ma kenan ba zai bi min farilla ba, dan shi ma duk zai shiga cikin waɗannan. Ina fatan kun fahimta. Da haka dai da Annabi yace fala tastalifu alayhi, ana magana cikin mai ayyuka waɗanda suke na zahiri, amma ayyuka waɗanda suke a ɓoye baka da tabbas ɗin ka saba liman ko ka riga shi ko ya riga ka yi ko kaza ko kaza ko kaza, amma duk aiki na zahiri kabbara, ruku'i, sujada, dagowa daga ruku'i, dagowa daga sujada, abin nan misali yin sallama, duk waɗannan ayyuka ne mai na zahiri, to lallai fala tastalifu alayhi, kar ku saba liman, dole sai in yayi sannan. Ina fatan kuna fahimta da kyau, domin yanzu ko da tahiya muka ɗauka, kaga tahiya bisa ga zance mafi inganci wajibi ce cikin sallah. To idan aka ce kana bin ma kana bin liman, idan muka ce duk har ayyukan boye, ma'ana kenan kai da ma kana da tabbas in yanzu liman ya riga ka yin tahiya sannan ka kai daga baya, ba ka da tabbas, kila ka riga shi farawa, kila ka riga shi ma farawa shi ya fara daga bayanka, kila ka riga shi karewa shi ya kare daga bayanka, kila ya riga ka farawa kafin saurin baki har ka kare tahiya dinka, kila yayi tahiya bai salatin annabi ba kai kayi tahiya kayi salatin annabi ce, kila yayi tahiya yayi salati da jere, tunda ruwayan salatin tana da bambanci, wani dan sallafin sun fi wadansu yawa, kai kayi daga jeren lafazi tabbatacce ne daga annabi, amma ka riga shi kammala ko ba haka ba. To amma anan gurin zamu ce fala tastalifu alayhi, ya hau kanka a ce kenan za ku iya daukan wannan a matsayin babban hujja, cewa fala tastalifu alayhi ba zai zama mai ba hujja na cewa bai farilla ba zai mai nafila ba. Ina fatan kun fahimta. To wani abu da ya kamata mu ƙara fahimta cikin hadisin, da manzo Allah ta waya, za kala sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana lakal hamdu, a wata riwaya rabbana wa lakal hamdu, ko wace dai riwaya ce tabbatacciya, in ka faɗi wannan tayi rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu, wani lokacin tare da ƙarin Allahumma cikin dukkan lafuzan biyu, Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu, wato kana da zabi har guda nawa kenan, a hudu kenan. Dai idan ka ce Allahumma rabbana lakal hamdu, Allahumma rabbana wa lakal hamdu, ka kuma iya cire Allahumma ka ce rabbana lakal hamdu, rabbana wa lakal hamdu, ya zama na hudu, duk wanda ke ciki kuma ya yi, don kowane hadisi ya tabbata da shi. Da Annabi ya wasa'a al'umma, idan kai wancan yayi, in kai wannan yayi, alheri dai shine kama mai sunan Annabi gaba ɗaya, wata rana kai wannan, wata rana kai wancan, wata rana kai wancan, ko da azhar kai wannan, da lasar kai wannan, da isha'i kai wannan, da magriba kai wancan. Ya dai zo cewa idan aiki guda ɗaya ya zo da siffofi daban-daban, inda mutum zai yi ɗaya yayi, amma idan mutum ya rinka nau'antawa saboda koyi da manzon Allah shikenan. Idan kuma an samu cewa a rayuwar Annabi ga wanda ya fi rinjaye zuwa ya fi yin kaza sama da kaza, amma yayi kaza da ya dulla alal jawaz, to sai ka lizinci wanda Annabin ya fi, kai ma wata rana kuma ka yi kaza ɗin lidilalati alal jawaz, kuma domin ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina fatan kun bayyana kyau. Karo na biyu, idan qala sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamdu, waɗansu malamai sun kafa hujja da wannan gabar bisa cewa ake shi limami ba zai ce sami Allahu, ba zai ce wato ainihin a shi ma mu kai ba zai ce sami Allahu liman hamida ba, wato kamar an raba aikin ne, shi liman zai ce sami Allahu liman hamida, ma mu kuma ya ce me, rabbana lakal hamdu ko wa lakal hamdu, wato kenan kamar shi ma mu ba zai faɗi sami Allahu liman hamida ba, sai dai ce rabbana wa lakal hamdu, shi kuma liman ba zai ce rabbana lakal hamdu ba, sai dai ce sami Allahu liman hamida. A gaskiyar al'amari shi ne da liman da ma mu kowa zai faɗi sami Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamdu. Wannan hadisi abinda yake nunawa, mujarradin abinda yake nunawa, faɗin mu rabbana wa lakal hamdu ba za mu faɗe shi ba har sai mun tabbatar liman ya ce sami Allahu liman hamida. Ina fata an fahimta. Wato kar mu faɗe shi kafin faɗarsa, lalle ne, amma baya kore mu ce sami Allahu liman hamida. Ina fata kun fahimta. Dan malaman da suka ce da ba mu da liman kowa zai ce sami Allahu liman hamida, suka ce na farko dai Annabi idan yana sallah yana faɗin sami Allahu liman hamida, kuma yakan ce me, rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu, kuma Annabi da kansa ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli. To lokacin da yace sallu kama ra'aytumuni usalli, kaga idan ka zo zaka yi sallah irin tasa, kai ma zaka faɗi sami Allahu liman hamida, kuma zaka faɗi me, rabbana wa lakal hamdu. وإذا سجد فسجد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون قد تكرسي شواء دن جي صلى أزوني كما في صلى أزوني قبع تيانكو ما أنا كروان دي ساقين كما لو في صلى قبع تيانكو wannan gaba mai take nunawa abinda wannan gaba take nunawa shine ko da liman zai samu kansa cikin wani hali na rashin lafiya sai kasance yayi sallah a zaune mutakar kun yadda shine liman kuma za ku bi sallah ku yi sallah mai a zaune ko da ku kuna da ikon mai tsayuwa ina fatan kun bayyana ko da kuna da ikon tsayuwa za ku yi sallah ne a zaune da dama daga cikin malamai sun bada fatawa da wannan zahirin abinda wannan hadisi ke nunawa cewa da yana daga cikin itimam da liman idan yana sallah a zaune ma mu shi sallah a zaune kaddara ya fara sallah tsaye tare da ku wani uzuri ya bijilo mata jiri ya dauke shi kamar zai fadi sai ya koma ya ci gaba da sallah a zaune kuma lokacin sai ku yi sai ku koma ku yi sallah a zaune gaba daya al hadithu ar-rabi wa sab'un an aisha radiyallahu anha qalat salla rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi baytihi وهو شاكٍ فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون وانا حديثي ان كربو شي daga Aisha Allah ta kare da gare ta Aisha take cewa salla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi baiti fa Allah yayi salla a gidansa wata rana wa huwa shakin alhalin yana fama da rashin lafiya shakin ana yistaki min jasadihi yistaki min almarad yana fama da rashin lafiya fa salla jalisan da haka sai salla a zaune wa salla wara'ahu qaumun qiyama wadansu mutane sun zo wajen annabi da za su bi shi sai suka bi shi salla a tsaye shi yana yi a zaune fa ashara ilaihim sai annabi ya musu ishara da hannu an jilisu cewa kai ku zauna yayi ishara kamar da idan sa ya fahimci a tsaye suke sai ya haka yi ishara ku zauna ina fatan kun fahimta to anan gurin kila wani ya iya cewa to ya annabi ya gane a tsaye suke bayan shi yana cikin sallah waiwaya waye kuku me ya faru idan annabi ya waiwaya kuma ya hana waiwaye cikin sallah a san kwakwalwarmu ba abinda ba za ta abinda bai kai wannan mamawar lokacin kwakwalwa ta hararo shi balle wannan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abinda Allah yake kwance shi da cewa wani lokaci yakan gani ta baya kamar yadda yake gani ta gaba Allah na nuna masa abinda yake gudana a bayansa kamar yadda yake cewa mutane su haɗa sahu domin yana ganin shedan yana biya tsakaninsu har zai bata musu sallah yana yawo ka annahu bahma ko abin nan wato yace shedan yana bi su tsakanin sahun da bai cika ba kamar tinkiya sabuwar haihuwa to kaga annahu ba waiwaye ba menene ya faru Allah na nuna masa abin da ke gudana a baya kamar da gare ta gaba ba wai wadansu idanun gare shi a baya ba Allah na da ikon ya nuna wa annahu me yake faruwa a baya da haka da manzo Allah ya fahimci cewa suna salla tsaye suna bin shi kuma a halin yana zaune fa a shara ilayhim sai musu ishara a nijilu su cewa mai ku zauna sai musu ishara cewa ku zauna falamman saraf yayin da annabi kammala salla kala sai ce innama ju'ila al-imamu li yutamma bi sanin dai kadai an sanya muku limami ne don ai koyi da shi fa idza raka'a farkau idan liman ya ruku'i to kuma sai ku yi ruku'i wa idza rafa'a farfa'u idan ya dago daga ruku'i to sai ku dago wa idza qala sami'a Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamd idan yace sami'a Allahu liman hamida ku kuma ku ce rabbana wa lakal hamd wa idza salla jalisan fa sallu julusan ajma'un idan yayi salla zaune to kuma sai ku salla zaune gaba da ina jin wannan hadisin ya kara fito da me da abun fili sosai da sosai wannan hadisin ya kara fito wani dabin fili cewa lalle idan liman na sallah zaune ma za mu yi mai za mu bi shi a zaune duk da cewa akwai malamai da suke ganin kamar shi wannan hadisi an shafe shi sun yi da'awar cewa akwai hadisin da ya shafe shi hadisin da annabi ke cewa kar wanda ya kare wa mutane limanci a zaune bayana ma'ana kar a ce za a bi mutum yana sallah a zaune sauran suna zaune sai dai a tashi tsaye ayi sallah din ko da shi ko a zaune yake, to amma shi wannan hadisi ne da'ifi, bai danganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da wani ya kawo maka shi da hadisi ne ba tabbaci ba. An gane ku? الحديث الخامس والسبعون حديث نسب عند بير عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا ثم نقوا سجودا بعده. وانا حديثي انكر بوشي دقى عبد الله ابن يزيد الخطمي رضي الله عنه قال يتحدثني البراء ابن عازب براء ابن عازب يابان حديثي وهو غير كذوب الهالم باقل يايكي بشكين ابن دي فتا من حديثي. قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzo Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi ya kasance idza qala sami Allahu liman hamida, idan yace sami Allahu liman hamida lam yahni ahadun minna zahra, ba ɗaya daga cikin mu da yake lankwasar da gadan bayansa hatta yaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sajida, har sai annabi tsira da mutun Allah tabbata gare shi ya fadi yana mai sujuda. Thumma naqa'u sujudan ba'da, sannan mu ma fadi muna masu sujuda ba'da hu, bayan sujudarsa. An gane ku? Wani hadisi daga Yazid ibn Abdullah ka ibn Yazid al-Khatmi al-Ansari yace barawo ya bani hadisi wa huwa ghayru kadhub. Malamai sun yi sabani kan wannan kalma ta cewa wa huwa ghayru kadhub, shin Yazid Abdullah ibn Yazid al-Khatmi ne ya fade ta dangane da wannan sahabi al-Bara ibn Azib, ko kuma a'a ɗaya daga cikin marwayata hadisin ne shine Abu Ishaq ya faɗi wannan kalma dangane da Abdullah ibn Yazid al-Khatmi? Idan mun ce Abu Ishaq ne ya faɗa dangane da Abdullah ibn Yazid al-Khatmi, ma'ana yace wa huwa ghayru kadhub, faɗarsa cewa wa huwa ghayru kadhub kamar yana adaltar da shi cewa mutum ne adali, tunda dai ba sahabi bane ba. Wato bisa ga fadar waɗansu malamai, a tunda ba sahabi bane ba, wato kenan wannan magana ta shi sai ya zanto kamar yana ba shi tabbas, yana ba da tabbas ne ga mutane cewa adali ne ana karban mai ruwayarsa, dan ba makareci bane ba. To amma idan muka ce shi Abdullah ibn Yazid ne ya faɗi wannan kalma dangane da wa Al-Bara ibn Azib, Bara ibn Azib sahabi ne, sahabi kowa ya san adali ne, adalcin sahabbai ya tabbata cikin ayoyin Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya zanto saboda me ya faɗi wannan kalma? Shin ya faɗi wannan kalma ne don ta zanto tazkiya, ko kuma ya faɗi wannan kalma ne don labari dangane da halinsa cewa halinsa haka yake ba makareci bane? To kaga nan ba mu cewa ya faɗe ta don tazkiya, don sahabi ba ya jin tazkiya daga wajen wani tabi. Ubangiji ta'ala ya riga ya wa sahabi tazkiya cewa mutanen kirki ne gaba ɗaya, radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar, sai zanto abinda ya faɗa dinnan labari ne kawai, mujarradul khabar, hatta law lam yaqulhu la yadun zalika ala annahu bayr kaza wa kaza wa kaza, wato ko da bai faɗa ba baya nuna cewa wato ba haka abin yake ba, dama ta haka abin yake, abinda ya faɗa kawai labari ne. An gane ko? Ba wai tazkiya bace ba. Yace Bara ibn Azib ya bani bayani cewa ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa. Yace manzo Allah ya kasance idan yace sami Allahu liman hamida, wato lam yahni adun minna zahara, dan baya lankasar da gadan bayansa hatta yaqa'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sajida, wato lokacin da annabi ya dago yake sami Allahu liman hamida, sahabbai ma suka dago su ma suka yi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, to suka tsaya tsaye ne har sai annabi ya tafi sujuda, ya sun tabbatar goshinsa ya je ƙasa, sannan kuma su tafi mai sujada bayansa, ba wai daga ya ce Allahu akbar ya duka zai tafi su ma su duka kafin ya kai goshinsa suna rigiggeniya su da shi ba, ba haka suke ba, har sai sun tabbatar annabi ya kai goshinsa ƙasa, sannan kuma su yi mai su bi shi a baya. Duk wannan ana koyawa yadda mamu zai mutaba a ɗan liman, wato yadda mamu zai rinka bibintar ayyuka na liman. An gane ku? حديث نجبا الحديث السادس والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأنا حديثي عن كتبه أبو هريرة الله سكال الدعا قريش يسي للي من الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إذا أمن الإمام فأمنوا idan liman ya ce amin to kuma ku ce amin fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika domin dukkan wanda fadar amin din sa ta dace da fadar amin din mala'iku ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa innam idza amana al-imam fa aminu in liman ya ce amin kuma ku ce amin. Wannan hadisi nassi ne karara bisa ga cewa a ce liman na fadar amin, kuma mamu ma suna me suna fadar amin, kuma yana daga cikin falalar da mamu za su samu idan sun fada amin amin din su dace da amin din mala'iku, to za a gafarta musu abin da ya gabata na zanubansu. Sabanin waɗansu malamai da suke ganin cewa shi liman ba zai ce amin ba, a'a da ya je wala dhallin shi ya gama na shi mamu ne za su ce amin din shi ba zai faɗa ba. A nan ga shi annabi ya ce idza amana al-imamu in liman ya ce amin fa aminu to kuma ku yi me ku ce amin, wannan ya nuna ashe liman zai faɗa amin. To amma sukan yi tawilin wannan hadisin cewa ai abinda ake nufi da amana, idza amana ai idza qara'a mawdi'an yuqalu ba'dahu amin, idan ya faɗi wani wuri wanda daga shi za a ce amin to ku kuma sai ku ce amin din. Kamar yadda za a ce an jada liman da sala najid, athama liman da sala tihama, a larabci akan ce an jada idan mutum ya shiga najid, athama idan ya shiga tihama, ammana idan ya zo wurin da ake fadar amin ko da shi bai fada ba to ku kuma sai ku ce amin. To amma haka wannan tawili ne gaskiya ko ba haka ba? Wannan tawili ne, ya kamata mu dauki zahirin lafazin manzon Allah yadda yake cewa liman zai ce amin, haka ma mu ma za su ce amin. Domin idan muka ɗauke shi kan cewa idza ammana ai idan ya je wurin da ake yin amin su ce amin, ma'ana shi ba zai faɗa ba, kaga mun ɗauki lafazi kenan bisa ga majazinsa. Asalin kuma shi ne a ɗauki lafazi bisa ga hakika, ba a ɗaukansa a majazi sai in wani dalili ƙarfa ya zo ya tilasta rashin ɗaukansa a hakikarsa, hatta inda al-qa'ilun bil majaz. Ina fatan kun fahimta. To haka ce gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, za a gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa. To wani zanubai kenan, manya ko ƴan ƙanana, ko manya da ƙanana, ko kuma ƙanana kadai ko manya kadai? Farko dai ya kamata mu san cewa zanubai a nan gurin shine zanuban da suke tsakaninsa da Ubangiji. Amma idan mutum ya cinye bashin mutane dan ya faɗa amin amin din su tsirace mala'iku, shikenan ya tubulus kenan? Ko mutumin da ya saci dukiyar jama'a, ko mutumin da ya fashi da makami ya tara dukiya, sai ya zo liman ya ce amin, shi ma ya ce amin, kuma ita sa'a amin din su ta dace da fadar mala'iku, shikenan gobe Allah ma ta kaddama min zambi. Laifin da Ubangiji ke yafewa kai tsaye laifin da ya shafi tsakanin ka da kai da Ubangiji, saba masa kai tsakanin ka da bayi, har sai ka nemi su yafe maka da kansu ko sun ce sun yafe maka. To shi kenan laifi tsakaninka da Ubangiji, kuma akwai manyan laifuka kuma akwai ƙanana. To wanne ake fi yafewa? Gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, duka da kaba'ir da saga'ir ko kuma saga'ir kadai? Ni dai ban ga wani hujja ko kwara ba yanzu da zan iya ce muku saga'ir kadai ake nufi banda kaba'ir. Ina fata an fahimta. Ban ga wani dalili ko kwara ba da abin nan, tunda ya ce min dhanbi, dhanb din nan ismul jins ne, gashi an yi idafa din sa zuwa ga ma'arifa, wanda wannan siga ce daga cikin siyagul umum. Ina fata an fahimta. Zam ba ismul jinsi bane ba? Zambihi an yi idafa din sa zuwa ga ha'ud damir. Ha'ud damir ko min al-ma'arif, nau'i ne daga cikin anwa'ul ma'arifa. To ismul jinsi idan an yi idafa din sa zuwa ga me? Zuwa ga ma'arifa. To wannan yana nuna wato gaba ɗaya kenan, umumi ne. kamar da Allah ce wa yanta du ni'matallahi, kaga ni'ma ismul jins ne ko ba haka ba, aka idafa zuwa ga lafzul jalala wanda a'raful ma'arif fi dunya kulliha, to kaga shi ma yana nuna me ba wai ni'ma dai ba, masu tarin yawa kenan. Da haka nan gune da haka ce zambi ya zo me zunubansa, a gaskiya ya zo yanzu bani da wani dalili da ya nuna min cewa saga'ir kada yake nufi banda kaba'ir ko kaba'ir banda saga'ir, kawai dukkan wani zunubi nasa ana sa rai ya shiga ciki, sai dai abin na gamsu shine zunubin da yake tsakaninsa da Ubangiji, amma zunubin da yake tsakaninsa da mutane to akwai dalilai kwarara da ke nuna sai mutum ya biya, ko mutum ya biya ko ya nemi a yafe masa, in ma har ya mutu bai biya bai nemi a yafe masa ba, to ko hadisi na Bukhari kowa ya riga sun cewa al-muflis min ummati shine kaza wa kaza wa kaza, zai zo ranar tashin kiyama ga sallah ga zakka ga menene, amma kuma karshe ta mahaza wa akala mala haza wa safaka dama haza fa yuta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi, har hasanat din su kare sai ya zo rinka daukan kuma sai ya tana dora masa, to kaga kila ai ya sha fadar amin, amma kuma duk da haka gashi bai kai labari ba, wato sai wannan ke nuna mana ashe ke nan laifuka da ke tsakaninmu da bayin Allah ta hanyar cin dukiyar mutane ko zubar da abin nan su laifinsu ba gangani bane ba, laifinsu ba gangani bane ba, aiki ne ba karami ba sosai da sosai, Allah suke yi. Hadisi na gaba al-hadisu as-sadis wa sab'un, oh shi ne makaranta ko حديث نقبا الحديث السابع والسبعون الحديث السابع والسبعون حديث نسبا عند بقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. Wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Huraira, Allah shi kare da a gare shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Idza salla ahadukum linnas," idan ɗayan ku yayi sallah wa mutane a matsayin liman, "falyukhaffif," to ya sauƙaƙa sallan nan kar ta yi tsawo da yawa. "Fa inna fihim adh-dha'ifa," domin a cikin su akwai da'ifi, wato gajiyayye kenan ko mai rauni saboda tsufa ko wani abu makamancin haka, rashin lafiya. Saboda tsufa ko na makamancin haka, wata kima akwai mara lafiya, wazal haja akwai ma'abucin bukata kuma. Wa idza salla ahadukum li nafsi, idan ɗayan ku kuma zai yi sallah shi kaɗai wa kansa, falyutawwil ma sha'a, to ya tsawaita irin yadda duk ya ga dama. Wato wannan ladabi ne da ya shafi liman, cewa idan zai wa mutane sallah to lallai ne ya kasance ya sauƙaƙa kar ya tsawaita da yawa, amma in zai yi dan kansa to wannan sai ya tsawaita yadda ya ga dama. Hadisi na gaba na da alaka da wannan, bari mu karanta shi tukuna. Al-hadisu thamin wa sab'un, hadisi na 78, an abi mas'ud al-ansari, an abi mas'ud al-ansari radiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qala inni la ata'akhkharu an salati as-subh min ajli fulanin mimma yutinu bina. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب في موئذة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجد، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. ونريد أن نقول الكبير يتي nan gudun bai kawo adda'if ne da nawa, ina karanta nuskar da ke hannuna ne, a'a dole sai na karanta naku, ina faɗa muku ku naku haka ne, nuna wa haka ne yadda na karanta, sai zai da damun kuke da kan bari an sake karanta ku ji, ina ya kuskure sai ku gyara mu, in ya samu banda naku ku faɗa daidai din. Ya ayyuhan nasu inna minkum munaffirin فأيكم أما الناس فليوجد فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. يد النسخة تاتي كنا وانكم النسخة تتجاب منكم يا بدا يا أيها الناس إن منكم منفرين يتي يأكو متاني تتنكو فأقوما سكولي جماعة وجنب جمعي wani hadisi an karbo daga Abu Mas'ud al-Ansari, Allah ya kare ta gare shi, kala yace ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wani mutum ya zo wurin manzon Allah, tsira da amincin Allah ta fita gare shi da iyalan gidansa, fa kala yace inni la ata'akharu an salati as-subh, yace lalle ni isu da dama nikan ki zuwa sallar asubahi, nikan yi jinkiri na sallar asubahi, ta'akhurun sa ko dai nuna baya zuwa ko kuma ya nuna yana zuwa, amma sai ya jira liman ya daɗe yana karatu, tun da ya san limamin yana tsawaitawa, sai ya jira can sai an daɗe sosai, an ɗauki rata, sannan ya je ta da ya yi ruku'i, zai iya ɗaukan ma'ana biyu inni la ta'akharu an salati subhi, to amma an tun da harfu ta diya ne yana nuna kamar baya zuwa kenan, inni la ta'akharu an salati subhi, nikan yi jinkiri ban je sallar asubahi ba, ina zaune min ajli fulanin, saboda wani, wato limamin su kenan, mimma yusilu bina, saboda yadda yake tsawaita mana sallah. Kala da manzon Allah sai mai ruwaito hadisi yace, fa ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam, Allah tabbata gare shi ba, ghadiba fi mau'izatin, yayi fushi cikin wani wa'azi da yayi, qattu tunda ake, ashadda mimma ghadiba yawma idhin, sama da fushin da yayi a wannan ranar, ban taɓa ganin annabi ya yi fushi yana mutane wa'azi ba sama da fushin da ya yi a wannan rana. Fa kala yace, ya ayyuhan nas, ya ku mutane, inna minkum munaffirina, lalle cikinku akwai masu korar jama'a, fa ayyukum amman nas, duk cikinku wanda ya limanci mutane, falyujiz, to ya taƙaita sallarsa, fa inna min wara'ihi al-kabira, domin mai yawa a cikin sahu ɗin da ke binsa akwai dattijo mai yawan shekaru, shi ne al-kabir, wasagir da kuma yaro ƙarami, wa zalhaja da kuma ma'abucin bukata, gila wani yana da bukata, ko yana da alkawali, ko yana da wata matsala, ko ya baro nuri da yake so ya je ya kula da shi, ko dai wani abu makamancin haka cikin bukatu na larura na rayuwa, to saboda waɗannan sai mutum ya abin nan. To kaga nan gurin wannan hadisi ya nuna mana hukunci tare da bayanin illarsa, zakar al-hukuma ma'a illatihi, hukuncin shine mai taƙaita sallah, kada mutum yayi dogon karatu, illar da ta sa aka ce kar ayi shine mai, saboda cikin mamudan akwai mai wanda yake gajiyayye, akwai da'ifi, akwai kaza, akwai kaza, akwai kaza, akwai kaza, wato sai wannan ya nuna wannan hukunci na taƙaita sallah yana tare ne da samuwar wannan illar. Inda a ce kana da tabbacin mamu ɗinka dukkansu cikinsu babu tsoho, duk ciki ba wani mai wata bukata, kowa ya zo in ma awa za a yi ana sallar a shirye ya shirya, to za mu ce duk da haka sai ka taƙaita? Ba dole ba ne ba, don daga illa waziha, ba mu tambata ba ce annabi ya nufanta illa ɗin, ina ba ta mun fahimta. Wato idan mamu a shirye suke a tafi, to sai a tafi, amma ba haka kuke yi da mamu ba, to sai ka taƙaita. Ina fata an fahimta, sai ka taƙaita kenan, dan kar ka je ka gajiyar da su, ko akwai tsoho, ko akwai kaza, ko akwai kaza, ko akwai kaza. Wannan kenan na farko kenan. Na biyu kuma akwai bayani da malamai ke cewa wannan bayani duk ana yin sa ne ga sallah fata farilla, amma qiyamul layli wanda dama al-maqsud minha tulul qiyam, don haka ne ma Ubangiji ya yi ta'azirinta da qiyam, a maimakon ya faɗi kowane rukuni daga cikin rukunan sallah, kamar karatu ko ruku'i ko sujada, fa abbara bil qiyami anha, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila, ko ma sai ake cewa qiyamul layla kamar duk abin da ake cikin sallan tsayuwa ne, dan ana yin dogon tsayuwa, to ita wannan babu wannan ka'idar a ciki. In an zo dama ka san ana tsawaita, kaga da zaka iya baka zauna a gida, ko ba haka ba, ko ka je limamin ku na wanda zai yi muku sama-sama da sauransu, ko ka yi a gida kai kadai, ko ka je wanda ba zai tsawaita ba, amma ba za ka zo ba ka ce dole limami sai ya taƙaita bayan kuma kiyamun lilis ya yi, ina ba ta an fahimta. To haka shi ne malaman da bayani da malamai suke yi, tun da kaga ai annabi ya magana a taƙaita, amma kuma tare da haka kuma shi idan ya zo kiyamun lilis yana mai yana tsawaitawa. Domin Abdullahi da Masudi ke cewa na bi annabi sallan nafila, har saura kaɗan in yi mummunan aiki, ce me mummunan aikin da ka so ka yi, ce har saura kaɗan in kyale shi in fita daga cikin sallan, saboda na gaji annabi bai ruku'i ba. Kaga a annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawaita a nan gurin, sannan kuma a cikin sallolin da ya yi na dare da mutane kafin daga baya ya ki fitowa, a daren farko da na biyu da na uku, wato har waɗansu daga cikinsu kamar su dogara da sanda saboda dogon tsayuwa. Har ma mabiyan annabi suke cewa wa kadikinna an yafutana al-falah, suke cewa wato har mun ji tsoron ma kar ma abincin sahur ma ya kubuce mana, bamu sami sahur ba wajen kiyamul layl kenan. Kaga yana nuna dumme ya kai dogon tsayuwa, tare da cewa shi da kansa kuma yace a takaita, kuma ya san akwai mamu a kansa, amma ya tsawaita saboda kiyamul layl ne, tunda ba dole bace ba, wanda ya ga dama ya zo, wanda ya ga dama ya bari, da sauransu. Ina fata an fahimta. To wannan kenan, yana nuna mana ladabin liman lalle ya takaita. Kuma a nan gurin ya kamata mu ƙara yin wani bayani. Bayanin shi ne, takaitawa ɗin nan da aka ce a yi a cikin sallah liman ya takaita, wato ya abin daidai ruwa daidai tsaki, ba wai takaitawa a urfin mutane ba, takaitawa yadda shari'a za ta bata sunan takaitawa. Don kar mu zo saboda tsabagen takaitawa, ko mu zo mu yi sallar haka kamar ba tare da kulawa da ita yadda ya dace ba, ba tare kulle da mu muna fahimtar abu ba daidai ban lokaci, da aka ce a takaita shi kenan. Da ka zo da ka yi kabbara qul huwallahu ahad, ka sajin kabbara inna adnaka al-kawthar, lalle wannan suna da muhimmanci kwarai da gaske. Amma kuma abinda zai faru a nan shi ne, ka takaita takaitawa da kila waɗansu kuma sallah za ta iya mai, to ku ce musu cikin mamu, ko ba haka ba? Adala kalle idan mutum ya bi yadda annabi ke yin sallolinsa da na jam'i da mutane, zai ga ababai da dama. Misali, yakan ɗauki sura mai aya 30 wani lokaci ya karanta ta, duk wani na kirgasha matsayin takaitawa. Wani lokaci tsakanin azhar da asar za ga raka'an farko raka'a 15, aya 15 ta 2 13 ko na makamancin haka, ko ta farko 15 ta 2 15, kaga dai inda aka samu aya 15 ma'ana dai duk ya zanto cikin me takaitawa kenan. Kuma ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam, misali a cikin sallar asubahi ta ranar juma'a, misali ya tabbata cikin sunnarsa yana karanta a rak'an farko fatiha da suratu sajada, a ratse wa shamsu wa duhaha, ba ta zama takaitawa ba matakar an yi karatu a natse, amma sai mu mayar da abin ya fita daga ɗanɗanon ibada ya zama al'ada, kamar al'ada ne ba. Don wani ma idan ya tashi ɗin, idan ya saba a garinsu haka yake tun yana yaro har ya girma har ya tsufa, abinda zai ɗauka kila asubahi ga karatunta, don in ba wannan aka yi ma bai inganta ba. Kaga wannan sai mu isar da wani mummunan sako wanda kuma ba shi ya dace ba. Magariba kuma ga karatunta in ba wannan aka yi bai dace ba. Shi yasa kullum wata rana sai kai wannan, wata rana kai wannan, dan ka rinka jin ɗanɗanon ibada ɗin ma. Amma in ka lizunci abu ɗaya, to ya tahawwalu min al-ibada ila al-ada, sai ya zama kamar me al'ada ne ma. Lokacin da kake ma baka san lokacin da ka fara farkon sura ka kai karshe ba, saboda an saba yau da gobe, an saba ya zama al'ada kenan, sai ka ji babu halawa na ibada ɗin da ake ji. To Allah mana gaban katar da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma cikin wannan hadisi zamu ƙara samun wata fahida, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ya yi fushi cikin wa'azi, ashe mai wa'azi wani lokaci na iya ɗaukan zafi ya yi fushi, ko ba haka ba? Sai dai ba kullum ba ne ba, tunda shi ma gashi wannan ya haddace, ya ce bai taɓa ganin annabi ya fushi cikin wa'azi mai tsanani irin wannan fushin ba. Ma'ana dai akwai hadisai da suke nuna annabi ya yi fushi wani lokacin cikin wa'azi, kamar wannan hadisin, kamar hadisin da aka zo aka ce masa cewa wata mace ta yi sata ɗin, da aka ce ƴar manya ce a ƙyale ta, manzon Allah nan ma ya yi fushi, ko da Usama ya masa magana cewa ai wance ƴar manya ce ya kamata a tashfa fi haddin min hududillah ya rasulullah, to nan ma annabi ya yi fushi kafin ya faɗa fitan nan da faɗa, da dai waɗansu da kuma hadisi. To abinda ke sa a yi fushi kamar yadda malamai ke cewa, imma dai don saboda an wa mutum wa'azi gashi ya san abu ya ƙi yin aiki da shi, wato wannan na iya jawo a yi fushi, ko kuma ga abu a sarari ya kamata a ce mutum tuntuni ya fahimce shi a addini, amma sakaci da rashin zuwa makaranta bai sa ya fahimta ba, duk wannan na iya sa mai wa'azi ya ɗauki fushi, ko ba haka ba? Yanzu misali, ka ga ɗan shekara 60 yana tambayar ka ya za ya yi alwala, kuma bayan a cikin garin Maiduguri ya tashi ya girma, inda a ƙauye ya girma, kila ko uzuri da hangali cewa mai yana nesa da inda ilimi yake, amma yana cikin gari bai san yadda za ya yi alwala ba har shekara 60, ko ya tambaye ka da Allah akramaka Allah ya ake wankan janaba, shekara ka 60 har da jikoki baka san yadda ake wankan janaba ba, da tunda mai gaske kenan. To kaga wannan na iya sa mutum wani lokaci mai wazi ya dauki mai zafi kenan. Amma abinda ya kamata tunda a ce mutum ya wuce shi a ilimi, amma sakacinsa da rashin zuwa makaranta bai sa ya fahimta ba, amma gashi mutum ya sani amma bai aiki da shi ba, da shi ke kawo fushi wato wajen wa'azi. To ina ga sai mu takaita a nan gurin, abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure ko tun taɓa harshe kuma Allah shi ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bala'a. bara a kira sallah tukuna, a kira sallah sannan yanzu muka ci al'amurra ne guda nawa, guda biyar. Abu na farko shine me faƙulu misla ma yaqul, za ku faɗi abin da liman ke faɗa. Abu na biyu shine me as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu na uku shine me talabul wasila, su'al da wasila ta lahu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma. Abu na hudu shine me raditu billahi rabban wa bil islam din. To abu na biyar shine me addu'a, sai mutum ya kansa addu'a. Alhamdulillah, to idan mun rike ba sai mun rika aikata ba kuma, haka yanzu ana gama kiran sallah duk kula daga hannu, ba wanda yawa annabi salati kenan ko ba ya kamata mu sai mu ta kwatanta ko ba haka bane, dai ilimi na tafiya ne gaba ɗaya tare da aiki da shi. Allah mana gaman ka ta. Na'am, me kace? Eh, an dai ban ga wani hadisi kan wannan ba. Abinda ka faɗa wanda ka gani cikin sifatul salatin nabi din nan, cewa lokacin da za ka yunkura zuwa ruku da ka sujada za ka tafi da kabbara, kana mai dukawa kana yin kabbara, ka kai goshinka ƙasa, shine daidai. Amma cewa sai ka kama kai goshinka sannan kai kabbara, to a sai a ce ya kawo mana wannan hadisin, akwai shi ma mu dai ba mu gan shi ba. Bulubul maram, lokacin da ya tafi kabbara, dama ba daga tsayin bane ba, yana tsaye haka zai kabbara. Yukabbiru hina yahwi sajidan, lokacin da yake rusunawa zuwa ga yin sujada shine zai kabbara din. Na'am. Jazakallahu khair. Yana tambaya dangane da za a manal imamu fa aminu, sai bayan liman ya gama cewa amin ne sannan za ku ce amin? Abinda ake so ya riga ku furta alhamza din da ke cikin a din, shikenan daga baya ko kun bi shi bai karasa ba, shikenan yayi. Ya riga ku furta alhamza din da ke cikin ne a, to shine abin bukata. Na'am. Bin masbuki sallar ranan magunta mai malam Muhammad Sani a nan gurin, kuma sai an faɗa ai mun mutse ranan gunta mai malam Muhammad Sani a nan, ina cin ku daga lasbika a gida, bismillah. Abinda aka faɗa ranan duk bai ishe ka ba, kana nan aka yi bagaratu, ku ci tsoron Allah cikin al'amuran ku da Allah. Hadisi na 73 me yake cewa? Idan liman bai mai ba, to hadisi inna ma du'a ila al-imam li yutamma bihi, take nufi cewa idan liman bai jalsatul istiraha, jalsatul istiraha ba kai ba za ka yi ba. To yanzu idan liman bai kabaru ba za ka yi ba? Mu kara faɗaɗawa haka don mu ji daɗin ba da ansa gaba ɗaya. Yanzu misali mutum na bin liman, sai zan to liman bai kabaru ba, kai kuma ka tabbatar sunnar annabi dai bai taɓa yin sadalu ba, za ka yi ko ba za ka yi ba? Haka ne, akwai wanda suka kafa hujja da wannan cewa idan kana bin limami matuƙar bai jilsatul istiraha ba kai ba za ka yi ba. Amma zance mafi inganci za ka iya yi sallar ka tana nan, don idan ma ba ka yi koyi da wannan limamin da ke gaban ka ba, ka yi koyi da limamin limamai din wanda ya zura sallar gaba ɗaya, ko ba haka ba? Sallallahu alaihi wa sallam. Duk ko abin da yake gashi koyi ne ga annabi, ko da limamin ka na gaban ka bai ba, matuƙar kana da hadisi kansa kan annabi yayin cikin sallah kai, ko da hakan ya haifar maka da jinkirin liman yana tsaye kai kana zaune din, ai zaman da kai khafif ne zaka iya samun sa, kila kafin ya kai aya uku cikin Fatiha ka tashi. Yawwa, babu laifi. Na'am. Eh, bai karin bayanin da kake nema.
bayanin da ka taba yi kwanaki game da rashin halarci.
Na ce mai farila ba zai mai nafira ba? A ba da ni ba ne ba. Baka taba jin wannan ba daga bakina. Jama'a ina na taba faɗa cewa kai za ka tsaya ka ji suna ce maka kuskuren ji kai ka san dai shekara nawa yanzu ina zuwa Maiduguri da azumi bakwai ne ko nawa ne ta kai ce to faɗi
kai bayanin cewa mazala talatar da sabansa lokacin sun fita bayan gari haka sai lokacin sallah ya haka sai sabansa shiga a yi sallah to da ya zo da aka gama sai suka wato su fara tafiya wannan tabbas ka sai kuma da
ah to yanzu wannan shi kenan mai farilla kila ba dakata dakata shi sai na ce kuma karkashin wannan mai farilla ba zai mai nafila ba a tabbatar cewa ƙarya kake mu ga hakuri in ma na kansa ta harshe dan kafewa kai da yawa abinda na kawo wannan hadisin ana magana ne kan maimaita limanci a masallaci mai imami ratibi anan na kawo wannan hadisin ka je ka sake jin kasar din anan na kawo shi amma ba maganar bin mai farilla bin mai nafila ba
kace an ga wani lokacin da ke jin kowa ya wata
shine
to me kenan to me kenan yake nufi hadisin da kawo shi akan haka ni ci gaba na'am ka rinka sauraron abu yadda yake ka ga na tabbatar cewa yanzu idan ka je nuri ƙarya za ka yi munkin gashi kuma da raina ban mutu ba kaga dole in kare kaina ko ba haka ba muna magana ne akan mas'alan shin ya halatta dukkan masallacin da yake da imami ratibi a maimaita jam'i ko bai halatta ba sai muka ce an yi maganganu guda nawa biyu waɗansu suna ganin ya halatta waɗansu suna ganin me ni nace menene ni fahimtata nace ni a fahimtata yi makaruhi ne saboda me saboda ga kaza ga kaza ga kaza annabi ya ji da shi da sahabbansa waɗansu bukatu kafin su dawo a cikin garin Madina an riga an yi sallah da suka zo masallaci an yi sallah bai tsaya ya ce ku zo mu maimaita ba sai kowa ya tafi gida ya je sallar ta shi kadai sallo furada to ai shi ne yanzu nake ƙara jaddada masa ya bai fahimci matsalar ba to ya zata ta haɗa su alaƙa ya za mu kulla alaƙa kenan da hadisin gofirar lahu mata ƙaddam min zambi da in ta ci tanibu ka bayar matun hauna onu ido aida idan mun da abinda zai sa ka nemi ƙarin bayani shine in kaga cin karo da juna ko kuma kamar abinda hadisin ke tabbatarwa ya sha bamban da wanda aya ta tabbatar ko sagair to in tattanibu ka bayar matun hauna anhu abinda aya take cewa idan kun nisanci manyan laifukan da muka hana ku nukaffira ankum sayyi'atikum za mu kankare muku kurakuranku wani da sulkun mudukhalan karima mu shigar da ku mashiga mai girma in kun nisanci ka ba'ira to za mu kankare muku sayyi'at a fahimtar ka menene sayyi'at anan kananan zunubai kenan sayyi'at na nufin kananan zunubai kenan gaba ɗaya ko kuma anan ne kaɗai ke nufin kananan zunubai domin za mu iya cin wata karo da ta'ayar illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima bala man kasaba sayyi'atan wa ahata bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun kaga nan da sayyi'ati ko ba haka ba na Allah ce innal hasanati yuzhibuna sayyi'ati zalika zikra lizakiri yanzu za mu dauki sayyi'at saga'ir kenan waɗanda ba su kai kaba'ir ba idan akwai malaman da suka ce haka karka damu duk abin da nake faɗa maka ba wai kure ka nake so in yi ba wani hanya ne na wayarwa ka saba da a ce ka ce idan wata rana za ka je kai ma kana karantarwa ka ce a ce
ka saba ko ba haka ba. Yawwa, kaga misali idan muka ce sayyi'at shine wato saga'ir kenan, dan da ya ce nukaffir ankum sai in tajna kabaira ma tun hauna an nukaffir ankum sayyi'atikum, za mu kankare sayyi'at in kun nisanci me kaba'ir, za mu nisanci sayyi'atikum wani khulkum mudakkalan karima. In muka dauki sayyi'at a matsayin saga'ir, to can gashi an ce in mun nisanci kaba'ir za a shafe kaba'ir saga'ir kenan. To sai a zo a tambaye mu, ma huwa al-hadd al-fasil bayna al-kaba'ir wa saga'ir, menene kabira din menene sagira. Kaga ta'arifin kabira din da ta'arifin sagira zance ne mai tsawon gaske. Sannan kuma nukaffir ankum sayyi'atikum, yanzu kun nisanci kaba'ira za a kankare sayyi'at, ba lallai ne sayyi'at ne sun saga'ir ba. Don idan kun nisanci kaba'ira a kankare sayyi'at, yanzu kun nisanci kaba'ira ba za ku kare banda da kuka yi fa, yana nan ko baya nan? Domin idan muka ɗauki ayar a wannan nukaffir ankum sayyi'atikum, sayyi'at shine saga'ir, abinda za ta nuna mana nukab in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, in kun nisanci kaba'iran da aka hana ku nukaffir ankum sayyi'atikum saga'ir, sai mu kankare su. To ai zai iya yiwa ka aikata kaba'ir daga baya sai ka ji suna sai ka nisance su, duk da haka sai a kankare mai saga'ir, su kaba'ir din su yanzu suna nan sai gobe kiyama. Ina fatan kun fahimta da kyau. Kaga inda rikici yake kenan. Shi yasa akwai zantuka da dama kan wannan nukaffir ankum sayyi'atikum, cewa ana nufin saga'ir ne ko ba saga'ir ba. Sannan in mun dauka saga'ir din ne, yaya za mu yi mu bambance tsakanin kabira da sagira? Wanda ni a fahimta ta zance mafi inganci wajen cewa kabira da ma'a sagira shine zancen da ke cewa la kabira ma'a tauba wa la sagira ma'a al-israr. Jamil, in dai mutum ya tuba to ba wani laifi da za a ce masa kabira ne, kuma dama ya riga ya rushe kenan. In ko mutum na ci gaba da ya komin kankantarsa ya zama mai kabira kenan. Komin kankantarsa in dai mutum ya limance shi ya zama kabira. Dan manzo Allah ya kwatanta mutarce ya ce iyyakum wa muhaqqaratiz zunub, ko ne santi yan kananan zunubai. Ya ce matsayin yan kananan zunubai kamar matsayin matafiya ne, suke tafiya da shugabansu su da yawa ayari guda, sai suka yada zango a wani wuri, suka nemi itacen dafa abinci babu, sai shugaban ya ce kowane mutum ya tafi ya je kawo ba abin da nake so, sai kiran ice guda daya ko sanda daya kan banda guda daya kare dauko komai. Ya ce kaga wancan ya dauko daya, wancan ya dauko daya, wancan ya dauko daya, da aka hada sai zo mai itace guda shim wanda suka dafa abinci su suka tafi. Ya ce to haka saga'ir suke taruwa. Dan kankani kana ganin shi ba komai bane kai yau, dan kankani can kai yau, sai su taru sai su zo mai kaba'ir, sai su rusawa mutum al'amuran. Wallahi da haka yana daga cikin abubuwan da nake da iskali a kansu akan wannan haddul fasil baina sagira wal kabira. Na fi yadda da yanzu da wannan zancen na cewa la kabira ta mal istighfar wala sagira ta ma al israr. Na fi yadda da wannan zancen na haddul fasil. To da haka gani kenan cewa nu kafir an kusa ya ci ku ya udu ila mar'i nafsu, bayan ya bar kaba'ir to sagira din ya zanto ba me yake ba, ba israr yake ba, sannan ta tabbata cewa kan sagira ce har ya sa ran za a rushe ta. Amma kuma in yana istimrari a kanta to kuma ta hawala ila mai kaba'ir, sai ya zanto har yanzu lam yajtanib kaba'ira ma nuhiya an hakina har yanzu. Ina fatan ka fahimta. A kan wannan matsala wannan yana ce mana Imam Ibn Qayyim ya tsawaita magana cikin Madarijus Salikin, yace amma shi bai fahimci abin sosai da sosai ba. Gaskiya na taɓa karanta wannan magana ta Ibn Qayyim amma lokaci mai tsawo, tun kusan shekaru 9 da suka wuce, da haka yanzu tasha ta bata iya kamo mun abin sosai da sosai, amma maganar da kai tana da kyau. Wato wannan ya nuna ana nazari kenan, kaga irin wannan shi ke ƙarfafa mutum ƙwarin gwiwa. Madarijus Salikin littafi ne na Ibn Qayyim, baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kamar sharhi ne na wani littafi da wani sufi ya rubuta, gashi nan menene minhajus sa'irin ko menene yayi sharhinsa, to amma kuma akwai bayanai sosai da sosai kan aqida da suluk bi sifa amma, gaskiya littafi ne mai matukar kyau, duk da larabcin da ke cikin sana da tsauri kwarai, larabcin da ke cikin na da dan kwari kila shi ne, amma idan ka karanta abu baka fahimta ba, kar ka janye masa, kai ta maimaitawa, ka maimaita sau goma ka gani, duk maimaita da kai sai ka karu da wani abu da sama da maimaita farko. Haka ake wa littafi, saboda ne kamar misali Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah da ma ko irin wannan da ya fitattun malaman uslubin su ba wai karan farko da kazo ka taba karanta littafin zaka fahimta ba, sai kana mu'amala da littafin sai da gobe, sai kaga ka iya yaran su, saboda suna da ƙwarin uslubi, saboda yalwar ilimin da suke da shi wajen lokacin da suke rubutu, kila mutum ya dace da wani yanayi na nishadi, to kowane irin abu zai iya fitowa, wani lokacin ya shiga yaran masu falsafa falsafa, wani lokacin mantiki mantiki, wani lokacin usul da fiqh, hadisi, tafsiri, gaskiya ba inda ba ya shiga, musamman Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim. Ya kamata dalibi da ya ga littafi an ce na Ibn al-Qayyim ne ko Ibn Taymiyyah, matukar tabbas nashi ne, kar ma ya tsaya ya bata lokaci ya saya kawai ya kai labirari dinsa, kuma da ka kai shi labirari dinka a wannan daren, duk yadda za a yi ka karance muqaddimarsa, ko ana hama za a hama ta ka karance muqaddima, in ka karance muqaddima, ita muqaddima ita ce mabudin littafi, ka san akan me aka wallafa littafi, kuma sai ka duba farisa dinsa, ka ga waɗansu wurare da kila za su ja hankalinka, ka ja biro karkashinsu da lambar cewa shafi na kaza zai magana kan kaza, za ka ga ababen da kake da bukata. To in mutum ya samu dama ya karance gaba ɗaya, ko bai samu dama ba, wannan wuraren haka sai ga mutum ya karu. Amma littafin Ibn al-Qayyim da Ibn Taymiyyah yana da matukar kyau ga ɗalibi da ya gan shi karewa wata wata kawai ya saya. Ina ba don kun fahimta. Na'am. Eh? Ban ji abin da ka ce. Darduma wadda take da zanen mutum? Wadanda suka ce ba za ka yi ba? Eh, ya danganci darduman yaya take, idan ya zanto a da ta yi cike jikin bango wadda ake ado da ita. To annabi ya hana Aisha wannan lokacin da ta dakata an kammala mana, zan ja kan abin da kake so a yi. Idan ta zanto a da ta yi cike jikin bango, annabi ya hana Aisha wannan. Amma da yake ta cire sai ce za ta iya zanan gado da ita kome. Ko kulo. To kaga domin duk hoto ko da an yi kulo da shi ya wulakanta. Wulakantar nan da yake yasa bai zanto ya zama sura irin wadda take ake ji mata tsoron ko hani yazo akan ta bai tsarni ba. Ina fatan ka fahimta. Yawa, amma duk da haka darduma da take mai hoto bai kamata mutum ya yi sallah akan ta ba, musamman hoton dan adam. Dan Allah kallin za ta ja hankalinka. Ko da ganye ne zai ga hankalin mutum. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riga ce mai zane a jikin sa, yayi sallah yace ga ta shagaltar da shi ga barin sallar sa, daina cirewa sai ba da ita cewa kaiwa mai Abuja mai ita. Ina ba da gafayinta. Na'am. Idan kana cikin sallar nafila na ruwanka da kiran sallar ladan, sai ta kiran sallar ka, kai magana wata ibadar ka. Mun faɗi wannan sai karan jiya, kan cewa za ka ce za ka yi wa annabi salati ko ba za ka yi masa ba. Ina yadda. Waɗansu daga cikin malaman malikiya sun ce za ka yi masa in kana nafila. Na'am. Ba su da wani alaka. Cewa idan mutum ana kiran sallah ya shigo masallaci sai ya dakata har sai ya kare sannan ya yi nafila. Ba da wani alaka, daga shigowar sai idan ya fara nafila sa bai laifi ba. Kamar yadda muka faɗa tun rannan cewa shi an sa kiran sallah ɗin bisa zance mafi inganci mustahabbi ne, ba wai ta akai tilas ba ne ba. Umarnin da ya zo fa qulu misla ma yaqul, umarni ne da baya fa'idantar da wajibci, saboda akwai qara'in allati sarafatu an rujubi ila al-istihbab. Abu ne mai falala mutum yayi ka. Mai mutum bai yi ba za a ce ya yi laifi ko ya yi zunubi ba. Na nesa-nesa waɗanda ba mu an samu su ba don na kurkusan dukkan abin nan da yawa. Na'am. Fala tastalifu alayhi. Eh. Banji ba, in mutum ya yi kuskure ya riga liman idan bisa ga kuskure ya bisa ga rashin sani ba komai kansa. Misali ka dago daga sujada tsammanin ka liman ya dago, bayan ka dago sai ka ga shi yana nan, sai ka mayar da kanka, sai in ya dago sannan ka dago. Ya tabbata haka cikin hadisi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawaita wata sujada cikin sajadun sallarsa, sai wani daga cikin sahabbai ya yi tsammanin ko wani abu ne ya faru sai ya dago kansa, yana dago kansa haka sai ga ɗaya daga cikin jikokin annabi, imma Hassan ko Husaini, ya hau gadon bayansa, ya hau gadon bayan annabi. To annabi ko baya son ya dago don kare kayan da shi, ya hau gadon bayansa yana wasa, har sai da ya gaji da wasansa ya sauka, sannan annabi ya dago. To wannan sahabin da ya dago haka ya ga yaro a gadon bayan annabi, sai ya sake mai da goshinsa. Da aka kammala sallah sai sahabbai suka ce, mun ga tsawaita wata sujada sama da sauran sujadun sallah, me ya faru? Sai ce, ɗana ne ya zo ya hau gadon bayana, fasiftu an u'ajjilahu ko an astajilahu, sai ban so in zaburar da shi ko in firgitar da shi ba, sai ya kyale shi har sai da ya gama. Wannan hadisi yana cike da fa'idoji masu yawa ƙwarai da gaske. Na farko dai, fa'ida ta farko a ce, idan ka ɗago kafin limin ya ɗago bisa kuskure, hukuncinka shi ne suka mai sai ka koma. Sannan na biyu, ko babu komai a kanka, ko ƙabli ko ba a ji, domin ko da a malikiya ya mance sahawul imam ya hamiluhu, ya sahawul mahmud ya hamiluhu imam illa an yakuna min nakasul farida, kaga ba komai a kanka, ko ƙabli ko ba a ji, duk babu. A wannan kenan. Sannan kuma abu na uku, shi kansa hadisin na nuna mana, idan malami ya wani abu ba kwan abu, ɗalibai na da dama su tambaye shi me hikimar haka. Tun daga shi annabi ma da sai ga su zaza da wannan an daɗe sama da kowace, sai suka yi me? Sai suka tambaya, ba kamar malaman da ba sa son ka tambaye su don me suka yi kaza ba, ko ba haka ba? Sannan kuma na huɗu, na nuna halattar shiga yara masallaci, ba a koran yara in sun zo masallaci. Akwai hadisan da suke cewa, wai jannibu sibyanakum masajidakum, ku kori yara daga masallaci. To hadisai ne marasa asali, ba su da tushe daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Asalin yara za su zo masallaci, ba za a kore su ba, sai da rinka ladabtar da su cewa ga ladabin yadda ake abin nan. Sannan in yara sun zo masallaci, kuma ba a cewa sahun su a bayan, za su iya sahu har a gaba, kowanne za su iya sahu. An gane ko? Ba a cewa sahun yara a bayan ne, ba wani hadisi da ya ce sahun yara a bayan ne, inda yin gantacce ne ba. Daman ma mun sha faɗa irin wani hadisan zaifai. To amma ka ga hadisi ana yin sahu da yara, akwai hadisi ingantacce. Ko shekaran jiya ma mun karanta wani. Na'am. Za mu gani, za a zo kan sujudu sahwi cikin wannan littafin, insha Allah za ka gani. Kamar ya sun rawatu ranar Juma'a. Idan ka zo sallah ranar Juma'a, ka zo masallaci da yarwar lokaci, wannan an bar maka kofa a buɗe, ka yi adadin raka'ar da ka ga dama. Haka hadisin annabi ya nuna, ba a iyakance ka da raka'a biyu ko huɗu ko nawa, ko ɗari ka ga dama ya halatta. Fa salla ma sha Allahu lahu an yusalli, haka manzon Allah ya nuna a cikin hadisi, ka kofa ce a buɗe. Amma ta bayan Juma'a, idan ka je gida kuma sai ka rafa lafiya raka'a biyu. Tambayoyin ku ba za su kare ba, ku yi hakuri haka mana kuma. In muka ce duk zan yi ta daga kai ina ta kallon kowa da kowa, ba zai yiwu ba abin. To, mene? Ya halatta, idan kai baka samu azhar ba, kayi jinkiri ko wani abu, ka zo masallaci ana la'asar, ya halatta ka shiga da niyyar azhar, ka bi su sallah, ba komai. Idan an gama kuma sai ka tashi kai la'asar ɗinka. Sai mu takaita haka, ku yi haƙuri, ba za su ƙare ba tambayoyin ku, ko? Ba ji ba. A to, an shi ne ba. Ku yi haƙuri, insha Allah.
Ba a dan ba shi kadai buɗe, tun da zai na kare
ruwa. Sai gobe da Allah kai mu. Salamu alaikum. Kan ci ya kamata a sa ko wani abu kenan. Makoci na da wannan haƙƙi a kanka. Menene haddi na makwabtaka? Malamai sun tattauna akan haddin makwabtaka. Wadanda suka ce gida 40 dama, gida 40 hagu, gida 40 gaba, gida 40 baya. Amma wannan asar ne duk ba su tabbata ba.
domin gida 40-40 har su hudu ai kaga suna da yawa 160 kenan idan makwabtan ka ne yana da yawa kan wannan su ma suka ta yin ana gari ɗaya kawai makwabtan ka ne dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan Allah ya ce dije la illam yantal munafiquna wallazina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati la nughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila la yujawirunaka fiha suka ce ga zama gari ɗaya da manzon Allah ya da makwabta da munafikai sai aka ce da su makwabtansa daga baya kasu sake makwabtaka da kai ma'ana da makwabtansa ne kenan kafin su karɓi wannan ayar ka ko gari ɗaya ne kawai ya hada su ma'ana duk wanda yake garin ku ɗaya ya zama makwabcinka to amma wannan almujawara ce ta babul ittisa a harshen larabci amma dai mujawara wanda za a ce makwabci na da haƙƙi akan makwabci malamai suka ce an gina ta ne kan ka'idan al'urf me muka saba a al'adunmu yadda muka saba wane ne in nayi tafiya na cewa na makwabci na ne ba za a yi musu ba kowa ya san wanda gidansa ke damfara da nawa sawon a dama ko a hagu sawon a gabana ko a bayana da na ce makwabci da kalmar tana gaskatuwa a kansa to sannan na biyu wanda da kai na da shi dan ce makwabci na ko ba za a yi musu ba a urfi zan iya cewa haka ba za a yi musu ba amma wanda gidan mu yake tsakanin da shi gidan mutum biyar zan ce makwabci na ko sai zan ce makwabcin mu kaga ba da haka bane bake ba saboda haka wannan ba ya da haƙƙi akan ka irin wanda gidansa ke damfara da kai shi yasa ummu na Aisha ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dafa abu ina so in mika makwabta da wa zan fara ko kuma abun ba zai isa makwabta gaba ɗaya ba kila sai zai iya ba ka san kila za a iya dafa roman in na ce da zan raba ni ma ba da komai ko ba zan lati ibda bi nasu ka san mabiman ta'ul fara da gaggasa sannan sauran to ya zan yi sai manzo Allah ya ce ila aqrabihima min kibaban in kina da makwata guda biyu wanda kofarsa ta fi dam da taki sai ki fara da shi in wani abu ya karu a bawancin nan in wani abu ya karu bai ka ta kaita akan wannan shi kenan jari zukur ba jari zurbi wa sahibi bil jambi lamazin a sahibi bil jambi malamai sun yi masa fassara biyu wadansu sun fassara shi da cewa abokinka da tafiya ta kama tsakaninka da shi ayarin tafiya kana kan jakinka yana kan nashi kana kan doki yana kan nashi daga nan wurin za ku bama daga nan za ku kaza daga nan za ku mujjuka daga nan za ku ina ne ko mota ta haɗa ku kun shiga mota ɗaya kai da shi daga nan za ku Maiduguri daga nan za ku Yola daga nan za ku Mubi daga nan za ku Baskira mota ɗaya ta haɗa ku as-sahibi bil jambi kenan to koda wannan tafiyar ta haɗa ku a mota daga nan zuwa Maiduguri awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ana buƙatar ka yi wa mutum ihsani ka taimake shi in ya nemi taimakonka in ya shiga cikin wani matsalolin da ya nemi taimakonka ka ƙi taimakonsa sai an tambaye ka kan hakan ranar tashin kiyama waɗansu malamai suka fassara as-sahibu bil jambi ita ce matarka ita ce as-sahibu bil jambi mace ko tana da girman haƙƙi akan mutum mutum ya ciyar da ita ya shayar da ita ya yi mata sutura ya lura da haƙƙinta ya yi mata hira ya yi mata ado ya yi dariya da ita ya yi wasa da ita duk wannan tana da haƙƙi akan mutum ne ya mata wannan wa bin as-sabil matafiyi da guzurinsa yanke ya biyo ta garinka shi ma na da haƙƙi akan ka wa ma malakat aymanukum sai abinda hannunku ya mallaka na bayi sawa'un maza ne ko mata to su ma mutum ya kula da su wajen haƙƙinsu cinsu shansu suturarsu kuma kar ya ɗora musu aiki sai wanda za su iya kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari sai Allah ce inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakura na bi waɗannan al'amura a gurguje dan na san malamai sun riga sun yi wa'azi cin tudi kuma akwai tambayoyi masu yawa a ajiye kuma akwai dare na ƙara tafiya saboda haka dai na bi su waɗannan dai kun ga aya guda ɗaya ce ta kunshi waɗannan tsari na rayuwa ina ga idan mun ce sura Sukutum za a karanta ina ga idan an ce Qur'ani gaba ɗayansa lallai babu addini gamsacce irin na musulunci ko babu addini da ke cike da tsari irin na musulunci wani littafin addini ne zaka ɗauka ka rinka jin waɗannan bayanan dalla-dalla maganar mahaifinka maganar makwabcinka maganar matarka maganar talaka a gari maganar maraya a gari duk ina rubuce shi yasa duk inda ko ga an kasa fahimtar musulunci to laifinmu ne ba mu bayyana shi ba bayani iri biyu bayani a magance irin wannan bayani a aikace ta yadda za a gani. Wanda ba musulmi ba, in ya yi ma'amala da mu ya sansani ƙanshin musulunci ta tare da mu, ya ji yana da sha'awar wannan rayuwar da ya gama a ciki, ya ga rayuwar lallai ta sha bamban da tashi. Za tsarin zamantakewarmu da matanmu da 'ya'yanmu da shugabanninmu lallai ya sha bamban da nashi, sai wannan ya gamsar da shi. Amma yanzu kash ba haka abin yake ba, da yawa daga cikinmu mu musulmi muke zama ɗan kuka mai jama ƙuwarsa jifa. Ma'ana sai mu yi wani mummunan aiki, sai wanda ba musulmi bai ga mummunan aikin sai ya fassara cewa musulunci ne ya masa. Kai ko aikinka mummuna daban musuluncinka daban, ba musulunci ne yadda ka yi sata ba, ka yi yaudara ba, ka yi zalunci ba, kai ne ka je ka yi sai ka zama fitina ga waɗanda ba musulmi ba suka ɗauka musulunci ne, ɗaure maka gindi kamar kana da goyon bayan wata aya kan zaluncin, kamar wani hadisi ya mara ma baya cikin Bukhari cewa ka zama zalimi. Aya ko ba ruwanta da kai, hadisi ba ruwansa da kai, kai ne ka je kai ɓarnarka da ka jawo musulunci abin da ba daidai ba. Don haka bai kamata ba maganganunmu ko ayyukanmu su zama fitina su hana waɗansu shiga musulunci. Wannan ɗaya daga cikin ma'anoni ne da aka fassara faɗin Allah ta'ala, rabbana la taj'alna fitnatan lillazina kafaru, ya Allah karka sa mu zama fitina ga kafirai. Wato mu yi mummunan aikin da za mu sa ba su raina musulunci, ɗaya daga cikin fassarar da aka wa ayar kenan. Jama'a, na tsawaita mana sama da kima. A ƙarshe dai ina ƙara godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala bisa ga wannan haɗuwa tamu. Na ji daɗi matuƙa ƙwarai da gaske, kuma Ubangiji ta'ala ya sa mu yi tarayya cikin lada. Kuma babban abin da ya ƙara bani ƙwarin gwiwa da jin daɗi matuƙa ƙwarai da gaske, al'amura guda biyu. Abu na farko kasancewar mai martaba sarkin Goza muna tare da shi tun daga farkon wannan wa'azi har zuwa yau. A gaskiya samun irin wannan audin shugabanninmu ba su da yawa wanda ake wannan. Ni na sa yin wa'azi a kofar waɗansu sarakunan da har in yi in tashi ni ban samu daman ganin su ba, gaisawa ma. Hakika akwai su waɗanda za su tsaya a yi da su haka da sauransu, amma ba su da yawa. Kamar yanzu shi mai martaba sarkin Goza, kamar ban manta ba mai martaba sarkin Sulaija Alhaji Awwal Ibrahim, wani zuwa da na yi garinsa haka ne, kamar mai martaba sarkin Kazore, mai martaba sarkin Dutse, martaba sarkin birnin Gwari, akwai su da yawa waɗanda gaskiya ba su da yawa. Saboda haka fatan mu Ubangiji ta'ala ya albarkaci gidansu da zuriyarsu, kuma Ubangiji ta'ala ya ƙara musu himma da ƙwazo, kuma Ubangiji ta'ala ya sa cikin zuriyarsu a samu waɗanda za su yi hali irin nasu, kuma ya ƙara nasu don su samu baya ta gari sai da tarihinsu ba zai yanke ba. Sannan ba zan manta ba da yadda shi chief imam na wannan masallaci Malam Ibrahim mun yi ta magana gaskiya kusan shekara biyu. Gaskiya yana da naci, Allah ya saka masa da alkhairi, har kun yi sanar da je da mu hada, har ba na so mu hadu ba tare da na zo Goza ba. Don haka ya taimaka kwarai da gaske wajen zuwa na da kuma dai sauran yan uwa duka, kowa Allah ya saka masa da alkhairi bisa ga kyakkyawan niyyarsa da kuma kwazonsa da gudunmuwarsa. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Da na zauna waɗansu ba su samu daman ganina ba, yanzu in za mu yi tambayoyi zan tashi tsaye na nesa ma ba sai sun yi haka ba, sai su zauna kar wuyan su ya kage, zan tashi tsaye insha Allah.
Alhamdulillah, mun saurari wa'azi daga bakin Sheikh Jafar Mahmud Adam, Allah ya saka mishi da alheri. Kamar yadda muka sanar dai, gobe da safe karfe 8 insha Allah za a tsaya wani masallaci da ke kusa da tasha, masallaci malawa dala, daga karfe 8 zuwa 9 a dan yi nasiha, kuma a dan ansa tambayoyi malam sai ya wuce gaba. Kuma akwai wanda za su gabatar da ainihin nasiha kafin zuwan liman a masallaciya guda uku da ke cikin wannan gari na sallar Juma'a. Wannan su ne sanarwa. Akramakallahu, mai tambaya ta farko yana cewa shin ya halatta a yi sallah a gaban liman a masallaci, mutum ya wuce gaban liman ya sallah?
A gaskiya asalin limanci lalle ne liman ya zama yana gaban mamusuna baya, ba shi halatta yin sallah a gaban liman sai in larura ta kama. Larura ce ne ta yadda bayan liman ɗin babu riya riga ya ci, sai a gabansa. To irin wannan larurar babu laifi idan ta faru, mutum ya iya yin sallah a gaban liman, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya bada fatawa a kai, kamar yadda kuma malaman mazhabar Malikiya a kan haka suka. Amma sauran waɗansu mazahibin suna ganin duk yadda hali ya, sai dai mutum ya koma baya. Amma ka'idar shari'a shi ne duk abin da aka wajen samu ka, idan larura ta zo tana bayar da dama ka iya yi a gaban liman idan babu wuri a bayansa. Wallahu
a'lam. Wannan mai tambaya yake cewa matsayin matan da ta yaji a gidan mijinta har shawon shekaru biyu ana bi ku a mataki dawa, ya matsayin wannan wurin?
Tana nan karkashin mijinta tunda ba take tsaye ba. Tana nan karkashin mijinta, waɗansu maza zai kila ba su san wannan damar da suke da ita ba a musulunci. Ita dai mace ba ta iya sakin kanta, duk yadda take da kangarewa in ba miji ne ce na saki ki ba, kina nan a matsayin ki na matarsa. Kuma wannan abin da ke nunawa ina jin akwai sakacin mahaifa a ciki, da in tana da mahaifa ko wakilai na gari ai ba ta yi saba cewa an dawo da ita ji koma. Wannan ba da ni ba ne ba a gaskiya, ma'ana ta samu daurin gindin su.
Akawakala, wannan mai tambaya ke cewa shin akwai bambanci tsakanin tahajjud da kuma tarawih, ya ake yin su?
Hakikanin gaskiya da tarawih da tahajjud duk abu ɗaya ne. Ita da ji sallah ta dare da ake cikin wata Ramadan wadda take da falalarta. Manzo Allah ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kamar yadda ya tabbata cikin sahih al-Bukhari. Dukan wanda ya kiyamul lailah cikin watan Ramadan yana mai imani da Allah da neman lada, za a gafarta masa abin da ya shuɗe na zunubansa. To ita kiyamul lailah din a cikin watan Ramadan yin ta cikin jam'i ya fi falala sama da mutum ya yi ta shi kadai, kamar yadda hadisi suka nuna. Manzo Allah ya yi wa sahabbai sallah a cikin jam'i har sau uku, ya yi a daren 23, ya yi a daren 25, ya yi a daren 27, har annu ma ibn Basir ke cewa a daren 23 ya yi mana a farkon dare, ya yi mana kai tun daga farkon dare har zuwa 1:30 na dare. A daren 25 ya yi mana tun daga farkon dare har zuwa garabin dare. Amma a daren 27 kam ya tsawaita har sai da muka ji tsoron kar alfijir yake to bi mu yi safar ba ma. Sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka yinta cikin jam'i yana da falala, kuma in za a yi ta cikin jam'i yinta a ƙarshen dare ya fi falala. Idan an yi ta a farkon dare ba laifi a kai ba, amma yinta a ƙarshen dare shi ne kamar idan an zo an yi sallar isha'i kowa ya tafi gida, wanda zai barci ya yi, wanda zai wana bukatunsa ya yi. Idan aka dawo wajen karfe 3 ko 2 aka yi to shi ya fi dacewa, amma idan aka yi ta kuma bayan an gama sallar isha'i kuma ba laifi a kai ba.
Wannan mai tambaya yake cewa akramakallahu, ya matsayin ainihin kula da masallaci da taimaka wajen gina masallaci ko shimfiɗin masallaci da sauransu, yake da Allah a ja hankalin attajirai musamman da ke cikin garin Goza. A gaskiya wasu ɓangaren masallacin sun fara rushewa ko kuma shimfiɗin sun tsufa, da Allah a ɗan ja hankalinsu da ayoyi da hadisai ko za su agaza a ga a yi samun shimfiɗa.
Abinda manzo Allah ya bayyana cikin hadisin Bukhari, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna, dukan wanda ya gina masallaci don Allah to Allah zai gina masa gida a cikin aljanna. Gina masallaci kuma na nufin ginin, na nufin kuma gudanar da ginin don kare lalace bayan an riga an gina shi. Kowa ya san duk irin yadda aka yi gini aka kawata shi, da aka kyale shi ba tare da kulawa ba, shekara da shekara biyu zai iya lalacewa, zai iya tsagewa, zai iya komai na iya faruwa. Da haka yana da kyau kula da masallaci da tanadin wa abinda masallaci ke bukata don ya isar da saƙon da ya kamata ya isar. Allah ya ba mu ikon yin haka, don aiki na mai falala wanda shedan zai rinka hana ka kullum. Shedan idan za ka yi aiki na gari sai ya rinka tsoratar da kai, yana cewa za ka yi talauci. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Shedan kullum yana furgitar da ku da talauci, idan kun kashe kuɗin ku wajen ayyukan alkhairi talauci zai kama ku. Sannan yana umartan ku da alfasha, ababen da ba su dace ba, ko yana umartan ku da ruwa. Allah kuwa yana muku alkawalin gafara, sannan kuma da falla ta musamman daga wajensa ga dukkan mutumin da ya aiki na ihsani kuma ya tsarkake niyya domin sa. Don abin kunya ne ma a ce har sai an faɗakar da musulmai wai mu inganta masallatanmu ko mu gyara su ko mu samar da shimfiɗa a ciki ko kar mu wulakanta masallaci, wannan abin kunya ne. Gani nake mu wuce wannan matsayin. Matsayin da ya kamata ma mu ce kowane masallaci musamman in na juma'a ne yana da wani asusu na da'awa a yankinmu, a cikin danginmu ko makusantanmu, tsakaninmu da su ba nisa, ko waɗanda har yanzu ba musulmi ba ne ba, suna buƙatar kiran su zuwa ga musulunci. To ya kamata a ce masallacin nan yana da mota, wancan masallacin yana da mota, masallacin nan a duk ƙarshen mako misali asabar da lahadi ko daga juma'a har zuwa litinin kwana biyu ko uku ana daukar nauyin waɗansu malamai da za su tafi mutum uku ko hudu ko biyar su je inda don kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa ga musulunci su zauna tare da su ta hanyar irin wannan asusu na masallaci. A gaskiya muna da sakaci sosai da sosai, waɗanda suke haka ba su da yawa, ya kamata a ce hakan ya karu don aiki ne na alkhairi, aiki ne na lada, shi yasa sai shi dan ya ta firgitar da kai cewa za ka yi talauci. Amma shi ne hakikanin abin da zai sa albarka a cikin rayuwarka ya kuma sa albarka a cikin dukiyarka. Allah ba mu ikon yi.
Akrawakala mai wannan tambaya ke cewa ya sunna ta nuna idan liman ya yi jagoranci cikin sallah bayan idan wace irin addu'a ne ya kamata a yi, liman ya jagoranci jama'a kowa ko ya sunna dai ta nuna? Wasu suna kawo hujja da wani hadisi da aka rubuta nan a cikin littafi mai suna fi nuzhatil majalis, akwai wani hadisi ne ke nuna cewa shin ya halatta ne liman ya ringa jagorar mutane da addu'o'i bayan idan da sallah koko ya kyale su kowa ya addu'a?
Na ga hadisin mai tsawo, hadisin Umar, ya Umar karkai kaza kaza, ya Umar alaika bisalati juma'a fa inna tahdimul qada, ya Umar kaza, ya Umar kaza, hadisi ne da yake bai da asali. Wato yana da kyau mu rinka tace hadisai ingantattu da wadanda ba su inganta ba. Malaman hadisi sun riga sun kammala aiki. Lokacin da wajen suka ji kiro hadisan ƙarya suna jingina manzon Allah don su rusa musulunci, ɗaya daga cikin tabi'ai yace kyale su ta ishil hal jahabiza, za a samu zuzura ta malamai da su zo su ware hadisi masu kyau da marasa kyau don su yi wa al'umma nasiha a gane abinda ya kamata a bauta wa Allah da shi da wanda bai kamata a bauta wa Allah da shi. Da haka malamai suka yi wallafa-wallafa irin su Ibn al-Jawzi cikin littafinsa al-Mawdu'at, wanda ya tara hadisai na ƙarya da aka yi wa manzon Allah, irin su Imam Suyuti, irin su wane ne gashi na abu da tafai masu tarin yawa. Da haka ya kamata dai mutum yana da yadda zai tace hadisai, ba duk abin da aka ce manzon Allah bane ya ce za ka ce ya ce din. Da akwai hadisan da ƙarya aka yi masa, waɗansu kuma suna nan sai shaidan ya ruɗe su ce a to ai dan ka ce an yi yanzu a cikin hadisin manzon Allah har da da'ifi ko wani malami haka ya taɓa ce wani wata rana yanzu ku maganar ku ba da'ifiya ba ce sai maganar manzon Allah ce da'ifiya? Kaga wannan fa idan ya faɗa a wurin jahilai sai haku haka ne fa, ma'ana yanzu maganar manzon Allah ce da'ifiya? To idan ka yadda da wannan, matsalar da za ta faru shi ne za ka je ka samu waɗansu hadisan da kai kanka sai ka ce da'ife ne ko mawdu'i ne. Da ku hadisin da manzon Allah yake cewa ku kyale ne da baƙaƙen fata ba su da kirki, in sun koshi su yi zina, in sun ji yunwa su yi sata. Ya inganta kaga daga jin wannan hadisin ka san irin ɗan national list ɗin ne cikin Laraba kowane ne kiro shi da yi zaki baƙaƙen fata, yace wata baƙaƙen fata wa manzo Allah ce haka halin su suke a duniya, in sun koshi su yi zina, in kuma sun ji yunwa su yi sata. To kai kuma ka ce ba hadisi da ibi da hadisi yin gata ture kowane manzo Allah ya faɗa daidai. Kaga ai wannan abin nan ne da wani hadisi da ƙarya wai da aka ce wai da Allah ya so ya halitta kansa tufo ta magana, to sai ya halitta wani doki, to sai dai kin ya fita a guje, da ya fita a guje kuma ya gudu ya gudu ya gata sai ya hada gobe, to daga cikin wannan gumin sai ya halitta kansa. Kaga ba yadda gaji ba, hauka ne kawai kuma ce manzon Allah ya ce. To duk waɗannan waɗansu makiya Allah, makiya manzon Allah ne don su kawo wa mutane ruɗin ƙwaƙwalwa su samu jahilai su jasu shi ne suka kirkiro irin wannan hadisai na ƙarya. Yasa Imam As-Suyuti ya yi magana a kan su manufofinsu daban-daban, akwai waɗanda suka kirkiro addini, suka kirkiro hadisan ƙarya don su ɓata addini, akwai waɗanda suka kirkiro hadisan ƙarya ga masu mulki in sun gama mulki yana da wata ɗabi'a ko waɗansu halaye sai su kawo wani hadisi ya goyi bayan wannan halin don su ƙara samun shiga wajen shi. Akwai waɗanda suka kirkiro hadisi kuma wanda ba maganar manzon Allah ba ce, wani mai hikima.